بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر 23 غواتاً Muharram Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1415 wanda ya daidaita 8 ga watan June 1996 Al-Sheikh Sulaiman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab yace wa qawluhu maganar Allah madaukakin sarki da yace wa bil walidaini ihsana iyaye kuma uwa da uba sai a kyautata musu ai wa qada an tuhsinu bil walidaini ma'ana Allah madaukakin sarki ya hukunta yayi muku wasiya ya umarce ku ta ku kyautata wa iyayanku kama qada bi ibadatihi kama yadda Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa lallai ku bauta mishi wahdahu la sharikala shi kadai bai da abokin tarayya wa atfu haqqihima ala haqqillahi ta'ala dalilun ala ta'akkudi haqqihima malan yace da Allah madaukakin sarki ya hada bayani akan haƙin shi Allah din ko kuma haƙin su iyaye da haƙin Allah wannan na daga cikin dalilin da ke karfafa cewa haƙin iyaye yana da ƙarfi wa annahu awjaba alhuquq ba'da haqqillahi kuma shi haƙin iyaye shine haƙin da yafi komai zama wajibi bayan haƙin Allah madaukakin sarki wa hadha kathirun fil qur'ani wannan yana da yawa a cikin alqur'ani yaqrinu baina haqqihi azza wa jalla wa baina haqqi alwalidain Allah madaukakin sarki yakan hada tsakanin ainihin wato haƙin shi wanda shi Allah yana da buwa da daukaka da kuma ainihin haƙin uwa da uba ka kaulihi kama yadda Allah madaukakin sarki inda yake cewa anishkurli waliwalidayka ilayyal masir ni Allah madaukakin sarki ka bautata mini shine godiya gare ni iyayanka kuma ka kyautata musu shine godiya gare su ilayyal masir makoma tana gare ni suratul luqman aya ta 14 wa qala kuma Allah madaukakin sarki yace wa iz akhadhna mithaqa bani isra'ila kutina lokacin da muka yi alkawari da bani isra'ila la ta'buduna illa allah doka da alkawarin da suka ainihin yarjejeniya Allah ya dora bani isra'ila shine kar ku sake ku bauta kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ku kyautata musu suratul baqara aya ta 83 ولم يخص تعالى نوعا من انواع الاحسان الله مدوكاكين سركي بي واري وان نوعي نا كيوتتاوا با يتي شي كداي با اي وايي ليا امه انواع الاحسان سبودا اغامي كو كوما سبودا الله انا نفين يا غامي دكانن نوعين كيوتتاوا دو ابن دا يكي كيوتتاوا ني اشرانتي واجبي ني كاي وكا دا اوبانكا شيسا الله بي تشي كذا با كداي بالله كيين كذا دا كذا دو ابن دا كاسني كيوتتاوا ني to wajibi ne kai wa iyayenka matakar da ya cancanci a ce kyautatawa a shar'ance wajibi kai musu wa qad tawatarat an-nusus 'anil nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bil amri bi birril walidain wal hasi 'ala zalika haqiqa nasoshi sun zo birjit daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama wadanda suke bayani akan umarni da kyautatawa uwa da uba da kuma kwadaitarwa akan kyautatawa uwa da uba din وتحريم عقوقهما كما في القران da kuma bayani akan cewa haramun ne a saba wa uwa da uba din kamar yadda bayanin ya zo a cikin alqur'ani fa fi sahih al-bukhari yazo hadisi sahihi yazo a cikin sahih al-bukhari an ibn mas'ud daga ibn mas'ud qala ibn mas'ud yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ayyul a'mali ahabbu ila allah na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa cikin ayyuka baki daya wanne ne Allah yafi so qala sai annabi yace as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta sallolin farillai din nan matukar ba larura kake fama da su ba, ko bacci ko mantuwa ko makamantan haka, haramun ne ka jinkirtar da su daga ainihin lokacinsu, sai lokaci ya kure ka tashi kana tsattsaga su, wannan sallar munafiƙai kenan. Kultu summa ayi, sannan sai na ce wa manzon Allah, bayan kuma sallah sai me ke biye? Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, birrul walidaini, kai biyayya ga iyaye guda biyu, uwa da uba naka. Kultu, sai na ce, summa ayi, sannan kuma sai me ya manzon Allah? Qala, manzon Allah ya ce, al jihadu fi sabilillahi, yin jihadi wajen tayar da addinin Allah, ai sara da suka tsakanin musulmi da kafirai. To wannan shine aiki mafi girma bayan tsaye da sallah akan lokacinta da kuma abin da ya shafi biyayya wa iyaye. Abdullahi ibn Mas'ud yace, haddathani bihinna, manzon Allah shi ya bani wannan hadisi, shi ya bani wannan labari. Wala wistazattuhu lazadani, da na nemi manzon Allah ya kara mini, da manzon Allah ya kara mini hadisi akan haka sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah kenan mai haddathana da kari, ko ya baka hadisi kuma ya kara maka, in ka nemi ya kara maka. Fa salawatullahi alaihi min nabiyyin. Wa an abi bakrata qala, abu bakrata yace, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi, yace, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri, ko kuna so in baku labarin zunubin da yafi kowanne girma? To alqa'idatul arabiyya, idan suna yazo a arabiyya da wazani na af'alu ko af'ala, to baya daukar ainihin jarra, sai dai in ya shiga wani hali daga cikin halayen da zamu bayani. To gashi yazo anan bi akbar, ya kamata a wasalce shi, don me? Don ba ya zo ba ne akan ayyana wani laifi na musamman, da ya zo akan ayyana wani laifi ne na musamman, to shi kenan ainihin sai a siffanta shi akan haka. Kamar ka ce, kana fulanu ala azzina wa hiya akbaru alkaba'ir, nan ma bai zo akan kasra ba, ya zo akan marfu'i. Ma'ana da zai zo a wani misali wanda ya kamata a yi mishi ainihin kasra, amma ana nufin wannan kalma da wani zunubi ne musamman aka dosa ga shi, waɗanda ake wa bayani sun sani, to sai zama bi akbara. Mun gane wannan ko? Marartu bi akbarar rijali, na wuce mutumin da ya fi kowa girma, akbara anan zai zo. Amma nan sai ka wasalce shi da cewa akbari, saboda ba ana siffanta wani laifi ne na musamman ba. Abinda ɗaya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ko kuna son in ba ku labarin zunubin da ya fi kowanne girma, ai kaga ba a faɗe shi ba. To tunda ba a ayyana shi akan kaza ba, to shi kenan ya halatta ainihin, ko kuma wajibi ne a arabiya, sai wannan ainihin harafin jarra sai mishi jarra ɗin, kamar sunan Aisha, kamar sunan Talha da makamantansu. Idan suka zo irin waɗannan sunayen, dukkansu asma ne la tansarif, amma akwai halin da suke shigowa sai su samu ainihin, ai musu ainihin abin nan nas, ai musu ainihin jarra. Marartu bi Aishata, amma da zaka ce marartu sai zama bi Muhammadin, Muhammad ismun yansarif, amma Aisha ismun la yansarif. Amma akwai halin da za a shiga Aisha ya zama ainihin za ta ɗauki kasra ɗin, kamar yaya? Kama a ce, ma kullu Aishati ummul mu'minina, ba kowace Aisha ce uwar mu'mine ba, aiko Aisha kwaya ɗaya ce uwar mu'mine cikin awa'ish. To saboda haka sai ka ce, ma kullu Aishati zawjun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, ko ummul mu'minina, kaga ne ya zama Aishati, saboda wannan kalma ko wannan suna na Aisha anan ba alami ne ga wata mace kwaya ɗaya kake nufi ba, amma da a ce alami ne ga wata mace kwaya ɗaya, to sai zama ainihin marartu bi Aisha zahabtu ila Aishata, marartu bi Aishata zahabtu ila Aishata kitabu Aishata, ba zai zama ainihin Aishati ba anan. Mafhum? To shine sai yake cewa, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri, manzon Allah ya ce ko kuna son in gaya muku zunubin da ya fi kowanne girma qulna Abu Bakar ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai muka ce bala ya rasulullah muna so ya manzon Allah ayi mana bayani ai shari'ar musulunci sai ana bayani akan shirka ana bayani akan tauhidi ana bayani akan imani ana bayani akan kafirci da abin da ya shafi fasikanci da kuma ainihin halaye na gari sannan mutane suke gyaruwa amma a zo ana karanta wa mutane kissoshi da bankaura da tatsuniyoyi da addinin maguzanci me zai hana mutane ba za su waye gari sun koma yadda ake ganin su ba a yanzu to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu qala sai manzon Allah yace al-ishraku billahi hada Allah da wani wannan ainihin mugun abu ne wa uququl walidaini da kuma saba wa iyaye guda biyu zunubi mafi girma a wurin Allah shine shirka bayan nan kuma fa sai ainihin hada ma'ana sai saba wa iyaye ka saba wa uwarka ko ka saba wa ubanka a cikin abin da Allah ya wajabta maka ka bi su amma duk inda Allah ya haramta ka bi su in ka sake ka bi su a wannan halin to ka shiga uku wa kana muttaki'an fajalasa a sanda manzon Allah ya fara bada labari din yana ainihin kashin gida ne amma sai tashi zaune fa qala sai yace ala wa qawlu zur ku saurara da kyau ku ji har ma da fadar ƙarya ala wa shahadatu zur ku saurara da kyau ku ji har ma da shaidar zur ina bambanci a tsakanin shaidar zur da kuma qawlu zur azur din ita ce baka ji ba baka gani ba ƙarya kenan to ka kirkiri maganar da baka ji ba baka gani ba ka faɗi sai a ce qawlu zur shahadatu zur baka ji ba baka gani ba sai a kira ka sai kai shaida akan ƙarya baka sani ba sai a kira ka za kai shaida ka ce eh baka sani ba ka kirkiri magana ka faɗi fa ma za la yukarriruha hatta qulna laitahu sakat abubakar ta ce manzon Allah bai gushe ba yana ta maimaitawa ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur haka ya rinka maimaitawa sai da muka ce ina ma da manzon Allah yayi shiru ai mun fahimta in fahimta ne in kuma gargadi ake mana wannan gargadi ya kai matuka rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisi wannan kenan ma'ana muhimmancin wannan magana yasa manzon Allah da yana kashin gide sai ya miƙe gashi yanzu shaidar zur da qaulul zur sun yadu a cikin mutane har ya zama yanzu idan baka iya shahadatu zur ba in baka iya qaulul zur ba ba a jin dadin hira da kai sai ka ne kana yin shaidar zur kana shahadatu zur sannan hira take da dadi da kai amma matukar zaka faɗa abin da yake gaskiya ne a wannan sai a ce hira ba dadi da shi da an kawo ƙarya sai ya ce a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah wa an abi hurairata qala abu huraira yace qala rajulun ya rasulullah wani mutum ya ce ya manzan Allah man a haƙƙun nasu bi husni sahabati wani mutum ya fi cancanta da in fi kyautata mishi in fi kyautata mu'amala da shi ƙala ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ummuk mahaifiyarka ita ce ta fi cancanta daga cikin mutane da ka kyautata mata fiye da kowa ƙala thumma man mutumin ya ce sa'annan sewa ƙala ya ce ummuk manzo Allah yake mahaifiyarka qala thumma man mutumin ya sake cewa sewa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ummuk mahaifiyarka qala thumma man sannan mutumin ya sake cewa sannan sewa qala abuka sai yace sannan sai mahaifinka akhrajahu al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wadannan hadisi duk baki ɗaya sharhi ne akan waccan aya da ke cewa wabil walidaini ihsana uwa da uba din nan a kyautata musu kaji yadda manzo Allah yake ƙara sharhi yana nuna wa ƴaƴaye lalle matukar suna son samu albarka sai sun kyautata wa uwa da uba wa an abdullahi ibn amr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ridha ar-rabbi fi ridha al-walidain wa sakhthuhu fi sakhthi al-walidain rawahu at-tirmidhi wa sahahahu ibn hibban wal hakim Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara wa Abdullahi dan Amr dan As yadda shi da mahaifin shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace ridar rabbi yardar ubangiji fi ridal walidaini tana wajen yardar uwa da uba, matukar uwarka da ubanka sun yarda da kaza da kaza, to Allah zai yarda da kai akan wannan abu din. Ma'ana abin da yake fa wanda bai saba wa Allah ba, kullun in ana magana iyaye da uwa da uba, karka taba mantawa da haƙƙin Allah din nan yafi nasu girma. Matukar suka jajibo abin da yake haƙƙin Allah ne, suka ce sai an musu biyayya anan, anan kuma babu biyayya. Shi yasa Allah ya ce wa wassaynal insana biwalidayhi husna, mutum fa mune mishi wasiya, muna jan kunnan shi, mune mai gargadi fa, tabbas ya tabbatar da cewa fa yana kyautatawa iyayen shi, sai da Allah ya ja kunnan duk mutum musulmi akan haka. Amma sai ya ce fa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, matukar suka yi jayayya suka nemi rikici da kai akan abin da ya shallake iliminka, suka ce sai ka zo ka bi wata hanya wadda yake kuma ta saba wadda Allah ya yarda da ita, Allah kuma nan take ce kar kai musu ta'a fa. Yanzu ne yake cewa mune maka wasiya fa ka bi su, sai ce amma in suka kama hanya ka za ta karkacewa, Allah ya ce fala tuti'huma, kar ka sake kai musu ta'a. Sai Allah ya ce ilayya marji'ukum, da ku ƴaƴan da ku iyayen duk baki daya wuri na za ku komo, kuma za a yi wa kowa hisabi. To shine wa sahtuhu fi sahtil walidaini, kuma fushin Allah yana cikin fushin uwa da uba, matukar uwarka ta yi fushi da kai akan kaza wanda yake yi daidai da dokar Allah, to Allah ya fushi da kai. Matukar uwarka ta yarda da kai akan kaza, Allah ya yarda da wannan abu. Rawahu at-Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi, wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim, Ibn Hibban da Hakim sun inganta wannan hadisi. Wannan hadisi ne hasan, ko da wasu malamai sun da'afa shi amma ba daidai bane, hadisi ne mai kyau. Wa an Abi Usaid bin Sa'idi qala, Abu Usaid bin Sa'idi yace qala baina nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wa sallama iz jaa rajulun min bani Salima fa qala, yace muna zaune sai wani mutum cikin kabilar Banu Salama ya zo ya ce wa manzon Allah, hal baqiya min birri abwayya shay'un abirruhuma bihi ba'da mautihima, bayan uwata da ubana sun mutu akwai wani abu da ya rage kuma na biyayya da zan musu gashi sun mutu? Qala, fa qala, sai manzon Allah ya ce na'am, eh akwai saura, as-salatu alaihima, za ka yi musu sallah. To ko a fasara hadisin a zahirin shi haka, ma'ana zaka zauna zaka tashi zaka yi sallan nafilfili, waɗannan nafilfili ka sadaukar da su gare ka, duk wannan fa ala fardhi sihhatil hadith, al hadith lam yasih, ka sadaukar da su gare su. Wannan duk muna magana ne a ƙarƙashin in hadisin ya inganta, wannan hadisi bai inganta ba, amma ana son tukuna ko za a nuna maka hadisi bai inganta ba, ka ji me ma'anar shi, me fasarar shi, don waɗanda ke kafa hujja da shi in ka tashi ka iya musu bayani su fahimci inda aka dosa, don ba wai ka rike bai inganta ba kawai, bai inganta ba eh to kaza kuma kaza, a'a sai ayi bayani ga cikakken ma'anar shi, amma bai inganta ba. Ai muna da ayoyi, muna da hadisai waɗanda suka tsaya a madadin shi, saboda haka sun ishe mu ba sai an kafa hujja da shi ba. Ma'ana abinda wannan hadisi yake nufi shine, ma'ana ka tashi ka yi salloli na nafilfili, ka sadaukar da waɗannan na lada ga iyayenka. Ko kuma as-salatu alaihima, akan fassara sallah ta lughal arabiya, ala haddi qawlihi ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim, wa salli alaihim ay ud'u lahum, as-salatu anan ainihin addu'a, wal istighfaru lahuma, da kuma roƙa musu gafara, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, da kuma zartarwa ko cika alƙawarin da suka yi a bayan su sun mutu. Uwarka ko ubanka sun yi wani alƙawari sai suka mutu ba su samu cikawa ba, sai ka cika musu wannan alƙawari din. Wasilatul rahimi, da sadar da zumunci, allati la tusalu illa bihima, zumuncin da yake in ba iyayenka wannan zumuncin bai saduwa. Ka san akwai zumuncin da yake in iyayenka suna da rai, lallai ka sadar da wannan zumuncin, ma'ana rayuwarsu ita ce cikan ainihin wato sadar da wannan zumuncin. Suna mutuwa wannan zumuncin ya yanke ko, to kai sun bar maka aiki, sai ka ci gaba da sadar da wannan zumuncin. A wa ikramu sadiqu asadiqihima, da kuma girmama wanda yake ainihin abokin su ne, in ga kawar babanka ko abokin babanka ka girmama su. Rawahu Abu Dawuda, Abu Dawuda ya ruwaito wannan hadisi, wa Ibn Majah da Ibn Majah, wa Ibn Hibban da Ibn Hibban, fi sahihihi, a cikin littafin shi as-sahih. To wannan hadisi kamar yadda na fara gaya mana hadisi ne ainihin dha'ifi sanadan wa matnan, don wajen isnadin shi akwai illoli waɗanda malamai sun bayyana, sai ka je ka ɗauki ainihin littafin Al-Hafiz Az-Zailai na Nasbur Raya da kuma littafin dha'if na Sunan Abi Dauda da dha'if na Sunan na Ibn Majah, za ka ga ainihin bayani akan shi a takaice. Nakarar da ta zo a cikin matanin shi ne as-salatu alayhima, ba a yi wa wani sallah, ma'ana ka yi sallah Allah ya kai mishi ladan, ba a yin haka a shar'ance. Shi yasa wannan hadisi dha'ifi ne, ko da iyaka hadisan nan guda biyu da muka karanta na farko a cikin babin sun inganta sun ishe mu, balle akwai hadisai birjik in ka je ka samu littattafai da sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, al-Adhkar an-Nawawi, al-Adhkar al-Riyadus Salihin na al-Imam an-Nawawi, haka ka je ka samu littafin Adab al-Mufrad kamar yadda malamin zai zo mana ishara, sun isa za ka je ka je bayani akan haka da littafin Mishkat al-Masabih. Wal ahadithu fi hadha kathiratun, yace hadisai da suka zo akan haka suna da yawa. Qad afradaha al-ulama'u bit-tasnif, malamai sun ware littattafai sun rubuta, sun yi rubutu a kansu dangane da biyayya ga iyaye. Wa zakara al-Bukhari minha shatran salihan, Imam al-Bukhari ya faɗi wani bangare mai yawa, mai kyau, mai daɗin ji, mai albarka fi kitab al-adab al-mufrad, a cikin littafin shi al-adab al-mufrad, littafi ne haka karami kamar girman bulughul maram, ina tattara masaloli irin wannan biyayya ga iyaye, falala sadaka, falala azmi, falala gaisuwa, falala a haɗu ai musafaha da makamantan haka. To sharhi dangane da wannan aya da ke magana akan biyayya wa iyaye ya ƙare ko? To wannan shine abin da mu ƴan izala muke akai, a bauta wa Allah tsakani da Allah babu riya, kuma a irin yadda manzon Allah ya zo da wannan dokar. Sa'annan kuma wajibi ne a bi iyaye, biyayya tilas, a kyautata musu, iyaka kyautatawa, amma duk abin da ya saba wa shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ba za a yi musu biyayya akai ba. Abin da muke akai kenan, idan kai dan dariƙa ne kana can gefe guda, ko kai mutumin ƙauye ne can gefe guda, ko ba Fulatani ne can a tsakiyar shanu, ka je ana ce maka ai ƴan izala suna wulakanta iyayensu, ai ƴan izala suna siyan nono suna kaiwa iyayensu, suna siyan raguna suna kaiwa iyayensu, wannan duk ƙarirai ne baki ɗaya. Kuma in gaskiya ne wannan magana, muna tuhuma masu faɗinta da su kawo mana mutum ɗaya ɗan izala wanda ya haka. Wani ɗan izala ya siyan nono ya kaiwa uwanshi, wani ɗan izala ya siyan rago ya kaiwa ubanshi, wani ɗan izala ya doki ubanshi, wani ɗan izala ne ainihin ya maru uwanshi, wa yaushe aka yi ina wannan abun, a ina aka yi shi, wane ne ya yi, ku kawo wanda ya yi, ku kawo iyayen da za su yi shaida akan haka, kuma ku kawo shaidu mutum biyu musulmi da aka yarda da su su ba da shaida akan haka. Amma magana kawai kaulu zur shahadatu zur, kaulu zur shahadatu zur, wannan maganganu ne maganganun banza, sai da ya zama saboda matukar munin shahadatu zur da kaulu zur Allah ya hada wannan magana da bautar gunki fa. Karku ku guji, yace wajtanibu, ku nisanci bautar gumaka, sannan yace kuma ku nisanci fade ko kuma shaidar zur. Mun gane wannan, wajtanibu rijsa min al-awsani, wajtanibu qawla zu, kuni sanci gumaka kazanta ne, bala'i ne, kuni sanci ba ku ji ba, ba ku gani ba, ku fada ko ku sheda. To amma inda matsalar take faruwa shine kana zauna da ka, iyayenka sun haife ka, abinda suke kawai shine da safe gari ya waye a baka fatanya ko garma ka tafi gona, kai ba Fulatani ne a hada ka da shanu ka tafi, kasuwa ce ka je ka nemi mahaifanka, ba abin da ya shafe su dangane da karantar da kai addinin musulunci, haka suka baka kamar tuwo. Ana nan ana tafiya, kana nan kana jin wa'azi, sai ka shiga makaranta, sai ka fara yin addinin musulunci, sai ka tsaya da gemu, shikenan sai su ce wai ka saba musu. Menene akai aka saba muku? Ya daina zuwar muku gona da yake zuwa, ko kuwa ya daina muku huda ko kiwo ko zuwa kasuwa ko kuma wata biyayya ya daina? Babu ɗaya da aka yi, kawai sai a samu wani ɗan iska wai ana kiran shi malami, shi ne zai je ya ce ai shi ke nan, wannan yaro in kuka sake wallahi zai lalace. Ba dan komai ba, saboda idan wannan yaro ne matashi ɗan shekara 17, 15 ko 20, idan ya samu ya karatu irin waɗannan malaman sun shiga uku. Dan haka yanzu duk yadda za su yi waɗannan shedanin malaman, dole su tsaya su wurjanjan akan su ga an hana shi ci gaba da addini. Don in ya fahimci addini su kuma sun shiga uku, tunda su sun boye shi kuma in ya karatu zai bayyana. To dan haka wai tun daga ƙarƙashin ƙasa sai su yi ta makirci. To shikenan sai a ce wai ba a yi biyayya ga iyaye ba.
ba a yi biyayya ga iyaye ba.
Menene wanda Allah ya umarni da mu ƴan izala ne wa iyayenmu, uwa da uba, wanda ba ma yi? Duk abin da Allah ya umarni na kyautatawa gwargwado muna aikata. To amma dan me za ku je kuna faɗan ƙarya? Idan ba kwa tsoro ko ba kwa kunyan mutane, ba kwa tsoron Allah, ba kwa kunyan Allah, ba kwa tunanin Allah zai tsayar da ku a ranar alkiyama, manzo Allah ya ce ka kalli dama da kai, wuta za ka gani, hagu wuta za ka gani, bayanka wuta, gabanka ga Allah ya aje ka, babu mai tarjama tsakani, gaba gadi za ka yi magana da Allah, ba ka tsoron ranka za ka tsaya wannan? Za ka ringa faɗan magana baka ji ba, baka gani ba? Akwai mutanen da ke girmama iyayensu irin ƴan izala. Akwai mutum, akwai yaron da zai zama ɗan iska ne, yana shan giya, yana ɗibo mata, yana kwana da su a gida, duk iskanci baki ɗaya yana yi, amma irin waɗannan malamai na ɗariƙa ba za su taɓa zuwa su ce yaro ya lalace ba. Amma ranar da aka ga ya ɗauko ƙawa'idi zai tafi makaranta, ko alƙur'ani zai tafi makaranta, ko littafin arba'un hadis zai tafi makaranta, ko ya ajiye gemu, shikenan sai a ce yaro ya lalace. Ba kwa jin tsoron Allah? Shan giya ba haramun ba ce? Ɗa yana shan giya ya zo ya wuce da ƴan mata ya shige keta anguwa duk baki ɗaya, ba ku kai ƙara shurin uban shi ba, ya lalace. Amma sai lokacin da ɗa zai yi addini ku ce ya lalace, ba kwa jin tsoron Allah? Ku waɗanne irin makirai ne? To irin makircin da suka yi ta yi kenan, suka yi buga, suka buga wannan makircin bai ba, suka yi ta asiri, suka yi ta addu'a suna bugawa a ƙasa duk baki ɗaya, sai addu'a ta zama bama bamai gare su. Sai Allah ya juyo da da'ira, sai ta dawo kansu, sai suka haifi ƴan iska, ga sunan suna sa jahula, su ne musu duka, suna yawo da gariyo da barandami, masallatansu da makara, za su kashe iyayensu kuma. To dan menene? Allah ya shiryar da mu. Qala, malam ya ce Ash-Sheikh Sulaiman kenan, ko kuma shi Ash-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa qawluhu, ay mun karanto bayani akan wannan, ko kace wa qawluhu, ko kace wa qawlihi. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله مدوكين سركي يتي قل يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا كي دا دمي كراتو مي وعزي أكركشن شريع أركا كغيا وكافري دا فاسقي دا وطن دا سكي الظالمي متيا حرام تعالوا كتهو باكي تيا har ku musulmi da muminai, atlu ma harraman rabbukum alaikum, zan karanta muku in yi muku bayanin abinda ubangijinku ya haramta muku. Ai sai kowa ya karkada kunnan shi, ƙarshe za mu ji wannan wasiyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama. Abdullahi ibn Mas'udin yace duk wanda ke son ya ga wasiyar da manzon Allah ya yi wadda daga ita ya mutu a kanta, yace sai karanta wannan aya. Wasiyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama, sai kowa ya karkada kunnan shi ya ji. Allah madaukakin sarki ya ce alla tushriku bihi shay'a, kar ku hada Allah da komai, kar ku hada Allah da kowa, dutse ne ko gunki ne, masallaci ne ko coci ce, shehu ne ko annabi, aljani ko mala'ika, kowane ne bai halatta ana bauta Allah a kawo shi a hada ba. In akai haka an yi shirka, in mutum ya shiga wuta har abada ba zai fita ba. Wa bil walidaini ihsana, uwa da uba kuma a kyautata musu, wajibi ne a kyautata musu. Wala taqtulu awladakum min imlaqin, kada ku kashe ƴaƴayanku saboda talauci ko saboda tsoron talauci. Na'anu, mu Allah madaukakin sarki, narzuqukum, muke ba ku arzikin da kuke ci, wa iyyahum, da kuma su kansu ƴaƴan. Shi yasa kaga Allah bai ce nahnu narzuqukum yayi shiru ba, ashe arzikin da kai kake ci daban da wanda ɗanka yake ci. Shi yasa kamar yadda ka san Allah ke baka, to haka ainihin Allah yake baiwa ɗanka arziki. Don haka tsoron talauci, tsoron wahala, kada ya sa ka ce ainihin wato za ka kashe ɗanka. To a da sai sun bari an haifa ɗin sai su kashe, a yanzu kuma sai Yahuda suka kawo makircin da yake gaba ɗaya ma za a hana mahaifar ta ɗauki cikin. Allah ya kiyaye. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana, kada ku nisanci alfasha wadda take ta sarari ce da wadda take ta ɓoye. Duk abin da ya zama saban Allah ana kiran shi alfasha, a sarari ake yin shi ko a bayyane, kada ku ainihin kusanci wannan abu din. Al'amuran da suka shafi zinace-zinace, luwaɗi, gulma, ƙarirai, surutan banza, duk waɗannan suna daga cikin alfawahish, munanan ayyuka da na ɓoyensu da nasararinsu. Wala taqtulun nafsal lati harrama Allah, kada ku sake ku kisan kai. Allah ya haramta ainihin kisan kai, to shine sai Allah yake kar ku kashe wani rai wanda Allah ya haramta a kashe wannan rai. Illa bil haqq, sai dai idan wannan rai din ya tabo doka Allah, shine bil haqqi kenan. Zalikum, waɗannan abubuwan da kuka ji, wasaqum bihi, wasiyar da Allah yake muku kenan, la'allakum ta'qiluna, tabbas in kuka bi wannan wasiya za ku zama masu hankali. Wala taqrabu malal yatimi, kar ku kusanci dukiyar yaro maraya, illa billati hiya ahsan, sai da kyakkyawan manufa. Kana ainihin yi mishi harkokin kasuwanci, ko kana rike mishi wannan dukiya, kana kula da ita, kana tarbiyyarta, kyakkyawan manufa kenan. Ka ci gwargwadon wahalar ka, in baka da hanyar da zaka ci abinci, in kana da hanyar da zaka ci abinci, ka haƙura kai wannan abu, saboda Allah shine yafi. Shine yake cewa illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddahu, har sai wannan yaro ya balaga, ya ainihin samu hankali. Anan aya ta ce hatta yabluga ashuddahu, har sai ya girma ya kawo karfin shi. Wata aya kuma sai ta zo sai ta kayyade da cewa rushidan, bayan ya girma din sai ya hankali. Ta iya yiwa ya balaga sai zama wawa ne, sai zama sakare ne, sai zama dan iska ne. In aka ɗibi kuɗin aka bashi, zai je ta kyautar wa yara, zai je ta siyan al'amura suna yi na wasa, zai je ta ɓata kuɗin a iska. Bayan kwana biyu kuma ya zo ya ce ai ni mugunta aka yi min, nan da ubana ya mutu sai aka ta samun kuɗin a gaba na cinye su, gashi nan yanzu ba ni da kaza, ba ni da kaza. Mun gane wannan ko? To Allah maɗaukakin sarki ya ce sai bayan yaron ya girma ya yi hankali. Wa auful kaila, ku cika ma'auni, wal mizana, da magwaji, tiya din nan da ake gwaji da ita, da mudu, da sikeli, da tip da ake gwaji, duk baki ɗaya ku cika. Ai tunda mu teloli ne a nan, masu sai da yadi kuma ai mun san irin laifin da suke ko, su ma yau sai a faɗa don su gyara ko. Allah ya sa su fahimta, Allah ya sa kasi muguwa fahimta, su ce an tona musu asiri, su ma shi kenan za a yi faɗa da su. Kowa aka faɗi laifin shi sai ya ce yau mu da mu ake an ci mutuncin mu. Masu sai da yadi in suka zo sai da yadi, sai suke rage inci ɗaya. Dan Allah, inci ɗaya mai zai maka in ba kai matsiyaci ba ne? Inci ɗaya, inci 36 shi ne tsawon yadi. To shi kenan akwai wata rula da Bature, ka san Bature shi zai kafa ƙa'ida, shi zai fara karyawa. Sai wata rula mai inci 35, sai ka zo sai ka gwada ta, ita ce za a ganta rula ta katako, za a ga sun gwada ta inci 35, shi kenan sai a gwada, sai a gwada. In aka zo ana gwadawa kuma, ana lankwashewa, ana ragewa, ana lankwashewa, sai ka je sai ka sai yadi 5, sai ka zo sai ka samu yadin ƙarshe ko 4.25 ko 4.5, kai sa'a kenan. Wannan rabin shi ne za a tattara, a tattara, a tattara, ƙarshe sai a samu wasu yadiddika kuma masu yawa sun fita, sai a ainihin abin nan. Me zai hana Allah ba zai cinnawa kasuwarku gobara ba? Ku sani da cewa fa jama'a, gobara ba sai an kessa a shana haka an buga ba. Akwai gobarar da Allah ne zai ainihin cusa ta kawai ta tashi saboda kudurar shi. Akwai gobarar da Allah zai ba da dama ga shaitanin aljanu su samu ainihin wani bera, kamar yadda ma'aiki ya ce ya je jawo wani lagwani, shi kenan ya zo duk baki ɗaya, sai ku ga wutar ba ta kai ta ka ba, amma duk sai ta cinye kasuwa. Zalika bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, wallahi dan Allah yana kyala abubuwa masu yawa da ake mishi. Law yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alayha min dabba, a ce duk abinda mutane suke yi sai Allah yayi musu 50-50, daidai wa daida, wallahi ko kiyashi ba zai yawo a bayan kasa ba, da tunan an kifar da mutane.
an fahimci wannan da kyau jama'a. To haka sai a dawo kan mahauta sai su lafkawa nama ruwa, sai a je sai a dora askeli sai kaga yayi nauyi, kana zuwa ruwa ya ta fita, ruwa ya ta ana zuba nama a miya shikenan, sai ga diya lankwami sai a neme shi sai a rasa. Duk wannan yana cikin magudi. Ma'auna masu yanke tiya ko buhu ko masu a zo a cika huhun goro, a cika shi da takardu, a cika shi da yayi, duk wannan baki ɗaya na cikin zalunci. Ya zama larura sai an sa yayi, sai a sa wanda zai kare shi ya zauna cikin danshi, amma sai a kawo yayi yayi dami 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 ai ta cusawa, sai ka sai ka ce wannan huhu kamar ba nauyi, ba nauyin kuma ciyawa ce ka siya da ganye. To duk waɗannan abubuwan wajibi ne sai a je a bambance tsakanin wannan ahlus sunna ne yake siyayya, waɗannan kiristoci ne, waɗannan yan bid'a ne, sai a bambance, dole a samu bambanci akan haka. Kama sai aka waye gari shikenan sai mutum ya ce to yaya zai yi, yaya zaka yi, zaka san yadda zaka yi da azaba Allah, wallahi ba zaka iya ɗauka ba. Wannan jiki na ɗan adam fa ba kera shi dan ya sha azaba ba, saboda haka ɗan adam sai ya fi kowa bala'antuwa da wuta. Ɗan adam sai ya fi kowa bala'antuwa da azabar wuta, saboda asali wato ba ta dace da shi ba, sai dai in tsautsayi ya kai shi, Allah ya kiyaye. To shi ne sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa bil qisti wa awful kayla wal mizana bil qisti, magwazai da ma'aunai ko ma'aunai da magwazai ku cika su da adalci, la nukallifu nafsan illa wus'aha, amma ba za mu dora wani rai abinda ba zai iya ba, abinda zai iya muke dora mishi. In kai iya iyawarka wajen gwaji din nan ko wajen awo, to abinda ya gaza kuma ana roƙon Allah, ana fata ya gafarta maka. Wa idza qultum, duk sanda za ku yi magana, fa'adilu, ku yi adalci a cikin wannan magana, al-insaf. Za ka yi magana akan wani, wani din nan Kirista ne, wani din nan ba Yahude ne, kai dan izala ne, shi dan dariqa ne, kai sunni ne, shi shi'a ne, kai sunni ne, shi ba khawarije ne ko ba mu'tazali, kai magana a cikin adalci da tsoron Allah game da shi. Kai ba malike ne, shi ba shafi'i ne, ko ba hanafi ne, ko ba hanbali ne, kowanne abu yake, dan ba ku hada abu daya ba. Karka ce zaka zalunce shi wai saboda ba dan kungiyarka bane, ko ba dan dariqarka bane, ko ba dan mazhabarka bane. A'a, duk sanda zaka yi magana, Allah ya ce fa'dilu, sai ku yi adalci a cikin wannan maganar taka. Duk sanda ka bude baki zaka faɗi magana akan wani, tsakaninka da Allah sai ka gwada, kaga akwai adalci a ciki ko akwai zalunci. Eh, akwai adalci sai ka faɗa, akwai zalunci. Manzo Allah ya ce duk magana da zaka faɗi in ba alkhairi bace kai shiru, shine alheri gare ka. To sai jama'a sai su lura, shi yasa karka sake ka zalunci wani dan ya zalunce ka. Aka zo aka zauna a makaranta al-Imam Muhammad ibn Sirin ana tattauna mas'aloli, sai aka sako magana akan Hajjaj ibn Yusuf, sai al-Imam Muhammad ibn Sirin sai ya ce ku ji tsoron Allah, Hajjaj az-zalimi ne, Hajjaj fasiki ne, amma duk wanda ya cuci Hajjaj ya faɗi wata kalma akan shi wadda bata dace ba, sai Allah ya rama mishi, wallahi ko kafiri ka zalunta sai Allah ya rama mishi. Wajen magana ne ko wajen aiki, shi yasa duk sanda zaka yi magana kai adalci. Allah ya ji kan malaman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun fi kowa adalci da tsoron Allah. Zaka ga mutum makiyinsu ne yana fada da su wurjanjan, amma in suka tashi kawo tarihin shi a cikin littafin su, sai ga ji sun yabe shi, babban malami ne, ya san kaza, ya san kaza, ya san kaza. In suka gama duk baki daya sai su ce sai dai kuma yana da kaza. Adalci kenan, in ba malaman hadisi ba, duk nau'o'in malaman duniya babu wanda suke da wannan adalcin. Sai ka samu kowane malami kokari yake taɗe kafar wancan, a ce sai shi wancan fa ya riga ya talle shi ya faɗi. Amma malaman hadisi zaka ga su zo su yabi mutum, su yabi mutum, duk abin da ya kama game da haƙƙin shi ne yabo za su faɗi matukar sun sani. Abin da ya kama na sharri matukar suka san babu maslaha, babu amfanin a faɗi ba, za su faɗi ba. Wanda yake da amfani din a faɗi sai su faɗi, ba yadda za su, ya zama larura ne saboda gyaran addini. Ba za ka ga haka ba sai ka ɗauki littafin Siru A'lamin Nubala na Al-Hafiz Az-Zahabi, da littafin Taqribu At-Tahdhib, da littafin Tahdhibu At-Tahdhib, da littafin Al-Kamil fi Ar-Rijal, da littafin Mizanul I'tidal, da duk waɗannan littafai da ake magana, littafin Al-Jarh wa At-Ta'dil na Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Za ka ga duk yadda malamai suke magana cikin adalci da tsoron Allah, ishara ce akan cewa ane mana irin wannan tarbiyyar mu tarbiyyantu. Duk wanda za ka yi magana akan shi dan ya zama shi ɗan ɗariƙa ne, kai ɗan izala ne, ka ji tsoron Allah. Fa in ka zalunci rance shi wallahi tallahi sai Allah ya rama mishi dan ya zama shi dan shi a ne zaka yi magana akan shi wallahi tallahi kai adalci in ka zalunce shi sai Allah ya rama mishi dan ya zama shi kirista ne zaka yi magana akan shi wallahi kai adalci in ka zalunce shi Allah zai rama mishi shine Allah yace wa idza qultum fa'dilu duk sanda zaku yi magana ku yi adalci ku saka tsoron Allah a ciki walau kana za qurba wannan da zaku yi magana akan shi ku yi adalci koda danginka ne na kusa wane danginka ne na kusa ya yi mugun abu to ka faɗi wannan gaskiya abu wanda ya mummuna din nan kamar yadda wane wanda yake ba danginka bane na kusa in yake kyakkyawan abu shi ma ka ji tsoron Allah ka yaba akan haka mun gane wannan da kyau ko shi yasa ba daidai bane ka tashi magana ka tabbatar wane malami ne yana da ilimi dai abin da ya raba ka da shi shine kawai ya faɗi wani abu ko ya kawo wani abu wanda baka so sai ka ce ai wannan jahili ne ai wannan bai san komai ba a'a malami ne amma bai da tsoron Allah shikenan ka kai adalci ga ilimin yana da shi amma rashin tsoron Allah shi ya hana shi ya bayyana abin da yazo cikin ilimi din ko an fahimci wannan Allah ya shiryar da mu to shine sai ainihin yake cewa wa bi ahdillahi awfu alƙawarin Allah kuma da kuka dauka ku cika wani alƙawari ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace tun ran da Allah ya halicci annabi Adam ya halicce mu ya zuba mu a tsatsan annabi Adam sai ya fito da mu da hannun shi na dama haka manzon Allah yace ma'ana Allah na da hannu kenan kuma har yana da hannun dama wani irin hannun dama ba mu san irin shi ba in ka ce iri kaza ka zama mushabbihi ka kamanta Allah da wata kama laysa kamithlihi shay'un in ka ce bai da hannu ka zama mu'attili ka ƙaryata tunda ya ce yana da shi in kai ta'awili ka zama muharrifi ya za ka ce kenan sai ka ce Allah yana da hannu wanda ya dace da siffar shi da girman shi ba mu san irin shi ba to sai manzo Allah ya ce sai Allah ya fito da wannan sai Allah ya fito da duk wannan zuriya baki daya ya rantsar da mu ko ka sani ko ka manta ko ma yaya ne Allah yayi haka ya faɗi a cikin Al-Qur'ani manzon Allah ya tabbatar yace alastu bi rabbikum ɗan adam ba ni ne ubangijinku ba ba ni na halicci ubanku ba ba ni nake muku kaza da kaza ba dukkan mu baki ɗaya ko ka manta to ka san ka faɗa a gaban Allah qalu bala duk baki ɗaya muka ce haka abin yace kai ne ubangijinmu kuma ka sheda mu ma mun sheda Allah yace to karfa ku zo ku yi shirka daga baya ranar kiyama zo zan saka ku a wuta kuma ku zo ku ce ai innama ashraka aba'una iyayenmu da kakanninmu sun suka yi shirka mu tashi muka yi maka ga suna yi mu ma muka yi yanzu Allah ka hallaka mu da laifin da wasu suka yi sai Allah ya ce a'a kowa yake kai Allah ya tsaya maka da hujjar ka kai kadai akan ka dan haka in ka zo ka bi ubanka wajen shirka ko ka bi uwarka wajen shirka ko wajen bid'a ko kafirci to shikenan waccan hujjar ta ka kai kadai din nan ta rushe wannan hujjar da zaka zo ka kafa Allah akan cewa ai ka bi shi ne waye ce ka bi shi kafin ubanka yazo ya ce ka bi shi akan shirka Allah ya ce ka bi shi akan tauhidi dan me ka watsar da wasiya Allah ka zo ka kama wata daga baya an fahimci wannan da kyau to dan haka ainihin kowa sai ya tuna akwai alƙawari tsakaninka da Allah na cewa zaka bautawa Allah din dan haka sai fara kawo waye ce wa bi ahdillahi alƙawarin Allah kuwa awfu ku cika wannan alƙawarin zalikum waɗannan maganganun da kuka ji wasakum bihi Allah ya nemi ku wasiya da ku bi su ku ji ku yi aiki da su la'allakum tadhakkaruna tabbas za ku zama mutane masu tunani da tsoron Allah don duk inda la'alla ta zo dangane da haƙin Allah ba a fassara ta da mai yiwuwa sai a ce tabbas saboda Allah bai da abin da yake mai yiwuwa kai ko da kake Allah ne yake sarrafa ka zaka iya cewa mai yiwuwa kaza zai faru saboda me ka iya cewa kaza zai faru kuma Allah ya kashe ka kafin lokacin amma Allah shi dan ya ce la'alla mai yiwuwa wannan abin tabbas ne to sai dai saboda harshen da yake amfani da shi shine yadda mu mutane zamu fahimta to shine sai Allah ya mana magana da yadda ainihin zamu fahimta din kamar duk sanda ka zo kana turanci sai ka zo kana ainihin lankwasa harshen ka kamar yadda bature yake yi to ka saki harshen ka mana ba dai kalmomin kana fadan su daidai ba amma wai dan ka fadi yadda zai fahimce ka haka in kana larabci haka in kana yarabanci haka in ka zo kana inyamuranci inyamuranci inyamuri ya kake sai ka kawo hancin ka kana sa kana kane da hanci ko dan me ai in ka saki jikin ka kai magana zai fahimta to amma wai kana son ne ya fahimci hakikanin abin da kake to shi yasa duk sanda Allah zai magana da mu sai magana da mu da harshen da muke amfani da shi yadda zamu fahimta wa anna hadha sa'annan kuma ka gaya musu cewa wannan sirati mustaqiman, ita ce hanya ta miƙaƙƙiya, dodar wannan hanya a miƙe take, fattabi'uhu, sai kowa ya bita. Jama'a, kowa ya ji hanya Allah ko? Manzo Allah ya zo da ita ko? To Allah madaukakin sarki ya faɗi a bisa harshe manzo Allah, ya ce fattabi'uhu, a bi wannan hanyar, baki ɗaya ku bi, mu bi, kowa ya bi. Wala tattabi'u subula, kada ku bi wasu hanyoyi dama da hagu sai su zo sai su batar da ku. Fatafarraqa bikum an sabilihi, sai su raba kanku daga wannan hanya ta Allah din. Zalikum wasaqum bihi, wannan ita ce wasiyar da Allah yake muku. La'allakum tattaquna, tabbas za ku zama masu tsoron Allah idan kun bi wannan wasiyya. Suratul An'am aya ta 150 zuwa aya ta 154. To duk gashi nan an tattauna al'amarin da ya shafi dokoki na Ubangiji, gashi nan Allah ya mana sharhin abiban shi da kanshi. Dan haka abin da yake wajibi akan ka sai ka tsaya ka bi waɗannan ainihin dokoki na Allah. Qala ibn Kathir, al-Imam Imaduddin ibn Kathir yace, ma'ana al-Sheikh Sulaiman zai dauko fassarar wannan aya daga al-Imam Ibn Kathir Abu al-Fida alayhi rahmatullah. يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم, الله مدوكاكين سركي انا فدا وانبي شي كما منزن شي محمد صلى الله عليه وسلم, كاغا محمد يا زما بدل من نبيه ورسوله كينا. قل كفدا مسيا محمد يا كاي محمد لهؤلاء المشركين غيا وودانشان مشركاي الذين عبدوا غير الله ودان دسكي بوتو وني وندا با الله با, وحرموا ما رزقهم الله كما سكا حرمتا وكنسو أبوبو أندا الله مدوكا كنساركي يهلتا مسو, وقتلوا أولادهم سكا كشي يا ينسو, وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة, دو ودنن أبوبو أنباكي لا يدى سكا يسو سنيسو نيدى رأيو ينسو ودنن سكا باتتو, وتسويل الشيطان لهم دكما awata musu da ainihin shedan yayi. Ka fada musu ta'alau kutahu ai halummu kutahu ya ku kafirai, waqbalu ku fuskanto, atlu ma harrama rabbukum alaikum, in karanta muku in yi muku bayanin abubuwan da ubangijin ku ya haramta muku, ai aqsus alaikum aqsusu alaikum, in bayyana muku in ba ku labari, wa ukhbirukum bima harrama rabbukum alaykum haqqan, in fada muku abubuwan da ubangijinku ya haramta muku haramtawa ta gaskiya, la takharrusan ba yanki fadi ba, wala zannan ba kuma da zato ba, amma tabbas ne, bal wahayun minhu wahayi ne daga Allah madaukakin sarki, wa amrun min indihi kuma umarni ne daga Allah madaukakin sarki. Doka ta farko a cikin addinin musulunci ita ce Allah tushriku bihi shay'a, kakku hada Allah da komai. Qala, ma'ana sai Imam Ibn Kathir yace, wa ka anna fil kalami mahdhufan dalla alayhi siyaq, kamar cikin wannan magana akwai abin da aka share siyaqin maganar, koro maganar shike nuna cewa ga alama akwai wani abu wanda aka saka ya, domin dukkanin harshe da larabci da sauran harsuna akwai abubuwan da ake fadin su da baka, akwai abubuwan da yake kuma kai da ake magana da kai da ishara ne zaka fahimci waɗannan al'amura, ko kuma in aka yi maka shiru ka gane, kamar a zo a ce zo, in aka ce maka zo zaka taho, kuma ai ba a kira sunanka ba, a ce Muhammadu zo ba, ba a ce kai zo ba, cewa aka yi zo kawai, amma sai ka fahimta kaga akwai abin da aka boye kenan, shine kai wane zo nan, amma cewa zo kawai sai ka fahimta, to shine yace kamar wannan magana akwai mahdhufi, akwai abin da aka share. Wa taqdiruhu, yadda za a kaddara wannan abu shine wasaqum alla tushriku bihi shay'a, ubangijinku ya muku wasiya da cewa kada ku hada shi da komai. Walihadha qala fi akhir al-aya, saboda haka ne Allah madaukakin sarki a ƙarshen wannan aya yace zalikum wasaqum bihi, wannan ita ce wasiya wadda Allah madaukakin sarki yayi muku. Qultu, ni a Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab alaihim rahmatullah, sai nace ibtada'a ta'ala hadhihi al-ayat al-muhkamat bi tahrim ash-shirki wan-nahyi anhu, Allah madaukakin sarki ya fara bayani a cikin waɗannan ayoyi masu hikima da ɗauke da hukunce-hukunce, ya fara da bayani akan haramcin shirka da kuma hani game da ita shirka ɗin. Fa harrama alaina an nushrika bihi shay'a, sai Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana mu haɗa shi da komai. Fa shamala zalika kullu mushrikin bihi, sai wannan ya tattaro duk wani mai haɗa Allah da wani abu, to ya shiga ƙarƙashin wannan hani ɗin. Wa kullu mushrikin fihi min anwa'il ibada, da duk wanda ke haɗa Allah da wani a kowane nau'i ne daga cikin nau'o'in ibada, to ya shigo ciki. Wajen addu'a ne kai kin tibe, wata ranka kira sunan Allah, wata ranka kira sunan shehi, wata ran sunan annabi, wata ran sunan mala'ika, ka zama mushriki, tantirin mushriki batatan. Sai dai ka kira Allah shi kadai, to shi kenan ka zama musulmi kenan, wanda ake fatar in ka mutu akan haka zaka samu shiga aljanna insha Allah. Fa inna shay'an, yace domin kalmar shay'an din nan da aka ce ko menene ka ku hada Allah da shi, minan nakirat, yana daga cikin annakirat, ma'ana kalmomi waɗanda suke ainihin suna game duk abin da aka nufe su da shi. Fa ya ummu jami'al ashiya'i, sai zama wannan ya game dukkanin abubuwa baki ɗaya. Wa ma abaha ta'ala li ibadihi an yushriku bihi shay'an, Allah maɗaukakin sarki bai halatta wa bayin shi su haɗa shi da komai ba ko menene. Fa inna zalika azlama adh-dhulmi, saboda yin haka shine zalunci mafi muni, mafi girma yin shirka da Allah. Wa aqbaha al-qaba'ih, kuma shine mafi munin duk wani mummunan aiki. Wa lafzu shirki, lafazin shirka din nan ya dullu ala anna al-mushrikina kanu ya'buduna Allah, ya nuna cewa mushrikai din fa da aka ce fa suna bautawa Allah. Walakin yushrikuna bihi ghayrahu min al-awthani was-salihina wal-asnami, fa kanat ad-da'watu waqi'a ala tarki ibadati ma fi wallahi, malan yake cewa da aka ce mushriki, in aka ce shirka mushriki, to ya nuna waɗannan mushrikai fa suna bautawa Allah. Walakin yushrikuna bihi ghayrahu, sai dai suna hada Allah da wani, min al-awthan, na daga gumaka, was-salihina, da bayin Allah na gari, da waliyai, wal asnamu, a bambanci tsakanin wasnu da sanamu. In aka ce wasnu, gunki wanda aka sassaka shi da katako, sanamu gunki wanda ainihin aka sassaka shi da dutse, kawai bambancin su kenan. Wasu kuma sai su akasanta gunkin da aka sassaka shi da katako su ce mishi sanamu, gunkin da aka sassaka shi da dutse su ce wasanu. Amma waɗannan kalmomi su ne za ka ji malaman Arabiya suna cewa iftaraqata wa idha iftaraqata ijtama'ata. Kal'imani wal islami, kalmomi ne biyu, in suka zo a haɗe to kowacce da ma'anarta, amma idan ɗaya ta zo babu ƴar uwarta, to ɗaya za ta ɗauki fassarar ɗayan. Idan aka ce sanamu, aka ce wasnu, to in aka haɗa su a wuri ɗaya, karka bauta wa gunkin katako, karka bauta wa gunkin dutse kenan. Amma da za a amfani da kalma ɗaya a wurin kamar wasnu, to yana nufin ga gunkin katakon da kuma gunkin wanda yake na dutsen diya tattaro. To haka suke kamar musulunci da imani, idan aka ce musulunci shi kadai aka faɗe shi, to imani ya shigo ciki, shi kanshi musuluncin ya shigo ciki. Amma in aka zo aka ce imani da musulunci, to suna rabuwa wajen ma'ana, sai a ce imani shine ayyukan da aka kallafa wa zukata na yadda da imani da Allah da mala'iku da sauran waɗannan rukunai guda shida. Musulunci kuma shine ayyuka waɗanda gaɓoɓi suke yi, tun daga harshe da sauran ƙafafu da yatsu da makamantansu, su ne waɗannan rukunai guda biyar. Amma da kowanne ɗaya zai zo ba tare da ɗan'uwan ba, zai ɗau ma'anar kanshi kuma da ma'anar ɗan'uwan shi. Shine abin da malaman hadisi suke nufi, in ka ji suna magana sai ka ji sun malaman Arabiya, sai su ce izajtama'ata iftaraqata, in suka haɗu a wuri ɗaya sai su rabu wajen ma'ana. Wa idha iftaraqata, idan suka rabu wannan ta zo ita kadai, ijtama'ata, sai kuma su haɗu akan ma'ana ɗaya. Fa kanat ad-da'watu waqi'atan ala tarki ibadati ma si wallah, to dan haka kira da ake wa mushrikai akan su daina bautawa wani wanda ba Allah ba, ashe ana kiran su ne su bar bautar wani abu wanda ba Allah ba, da aka ce musu mushrikai ko aka ce su zo su shiga musulunci. Me ma'anar shiga musulunci? Su zo su yi ibada kawai ake nufi? A'a, su daina bautawa wani Allah, tunda dama suna bauta Allah amma suna hadawa da wani, to su daina hada wani din su cire, shine shirka din. Ko mun fahimci wannan? To wannan shine yasa za ku ga cewa ga mutum yana sallah, yana azumi, amma idan ya durkusa ya gaida wani, ko ya sunkuya wa gunki, ko ya wani abu makamancin haka, sai ku ji kai tsaye duk sallar shi da azumin shi da fadan la ilaha illallah in ci mishi mushriki. Saboda me? Saboda a can zai je bautawa Allah, kuma ya dawo ya jona wani wanda ba Allah ba, ya zama mushriki. Da a ce tantagariyar kafircin yake yi, baya yin wani aiki na musulunci ko kwaya daya, sai a ce mishi kafiri kenan. Shi yasa kaji Allah yake lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Ashe akwai bambanci tsakanin kafiri wanda yake ahlil kitab, akwai bambanci da kuma kafiri wanda yake shi kuma yana yin wasu ibadojin kuma ya hada, tare da cewa dukkanin su har su kristoci shirka tana shigowa ciki. Don wasu abubuwan zaka samu gashi suna cewa sun yarda da Allah, amma sai su dauko annabi Isa sai su jona. Mun yi bayanin wannan shirka a makon da ya wuce. To saboda haka abinda ake nufi da musulunci shine ka bautawa Allah shi kadai, kada ka hada ko annabi Muhammadu ba a bautawa fa. Har cikin bamiri ɗaya manzon Allah ya hana a hada shi da Allah. Wani yazo yin khutuba sai yazo sai ya hada wa man ya'sihima wa man yuti' Allah wa rasulahu, wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah, wannan mutun ya dace. Sai ce wa man ya'sihima, wanda ya saba musu, fadar haka shirka ne a wurin Allah. Sai manzon Allah ya ce Allah wadaran mai hudu ba irin ka. Sai ka ce wa man ya'sillaha wa rasulahu, saboda manzon Allah darajar shi bata kai a hada shi da ta Allah ba kuma. Mun fahimci wannan? To sai an fayyace wa mutane Allah ga darajar shi, manzon Allah ga tashi, in ba haka ba wallahi zaka mutu kana fadan kalmar shahada, wallahi sai kun shiga wuta tare da Fir'auna. Dan shi ma Fir'auna ya faɗi kalmar shahada, la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina. Sai da ya faɗi kalmar tsaf, amma Allah ya kuga shi a wuta. Allah yake al'ana, a yanzu da can kana shirka kana kaza kana kaza. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa in ba litafai irin waɗannan ba, wallahi har abada ba za ka ji daɗin tauhidi ba. Tantagare tauhidi na ahlus sunna sai waɗannan. Shine kaji makon da ya wuce an fede maka shirka baki ɗaya da karkasuwarta. Shirka akwai shirku ta'til, ita ce irin ta Fir'auna, kwata kwata ka ce babu Allah, kwata kwata shirku ta'til kenan. Akwai kuma shirka wanda yake allolin shi na ƙarya, sai fusgo sunan Allah sai jonawa nashi, kamar suwa kamar mushrikan Makka, allolin su na ƙarya sai suka yanko sunan Allah, Lata da Uzza da Manata, Lata daga Allahu, Al-Uzza daga Al-Aziz, Al-Manata daga Al-Mannan. Dan menene za su yanko sunan Allah su sa wa sunan allolin su na ƙarya? Wannan ma shirka ce fi asma'illahi ta'ala. To shi yasa littattafai irin waɗannan, littattafan su Al-Imam Malik game da aqida, Imam Ahmad da shi da ɗan shi da almajiran shi, sa'annan in aka taho har a zo kan Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah, sannan almajirin shi Ibn al-Qayyim, sannan almajirin Ibn Taymiyyah ɗayan Ibn Abdul Hadi, ga littafin shi nan As-Sarimul Manki fi Radd 'ala As-Subki, duk zaka samu bayani akan aqida. Sa'annan ka taho littafan su Al-Imam Ibn Kathir, sa'annan in ka taho nan kurkusa sai ka samu littafan Muhammad ibn Abdul Wahhab da ƴaƴan shi da jikokin shi da tattaɓakunan shi, duk baki ɗaya sun yi rubutu akan aqida. Kar ka sake wani ya ce maka kada ka karanta, ka karanta idan sharri ne ka zo ka fashe shi a tona asirin su, in alheri ne a gaya wa mutane su bi, dan me za a ce kada a karanta? Wannan shine littafin da Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta, jikan shi ya zo ya sharhi. Gashi muna karantawa, kowa yana jin abin da ke ciki, me abin kyama a ciki, a zo a bayyana mana. Yadda muke fitowa muke tone asirin littafan kristoci, littafan ƴan shi'a, littafan ƴan ɗariƙa, a zo a tone asirin littafan Muhammad ibn Abdul Wahhab mana. Ashe ƙarya ne, ashe abubuwan da ake cewa mutane ai akwai yahudanci a ciki, ai akwai kaza akwai kaza, a zo a bayyana mutane yahudancin mana. Idan akwai yahudanci a cikin wani littafi, haƙƙi ne akan ka kai malamin addinin musulunci ka zo ka fashe asirin wannan yahudancin, saboda kada waɗanda ba su ƙafa su ba ta tsayi ba su afka ciki. Amma sai a ce kada ku karanta, kada ku karanta dan me? Kada ku saurara dan me? Ku saurara idan sharri ne ku ƙara gudun shi, idan alheri ne ku bi. Duk wanda ka ji ya ce kada ku saurara, wallahi makiri ne, makirci zai muku. kada ku karanta, kada ku karanta in banna ce yaya aka yi karanto ya gano banna ce, kuma ya baka ku je ku karanta ku gano bannan mana. An fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka babu wani littafi a cikin addinin musulunci da za a ce wai kada a karanta, kada a saurara, kada a kalla, har sai da ya kai waɗannan zindikan sufaye fa. Akwai wanda yake cewa man nazara fi sahihil bukhari faqad tazandaqa, wai wanda ya bude sahihil bukhari ya nazari to ya zama zindiki. Zindikanci matsayin shi yafi nifaka muni a musulunci. Dan me? Saboda in ka duba sahihil bukhari zaka ga shiriyar da manzon Allah ya zo da ita kai tsaye, to su kuma sun gama warware maka wannan abun. In ka zo ka duba sahihil bukhari asirinsu ya tonu, ƙarya ta ƙare musu, kashi ya bushe a cikinsu. Dan me? To sai a ce kada ka duba, sai a kawo maka littattafai na asirai da tatsuniyoyi da kissoshin banza, a nan za ka kwana, a nan za ka tashi, har ka zo za ka mutu baka taɓa jin daɗin addinin musulunci ba. Sai ga mutum zai mutu kunkunniya tana zubo mishi, bakin ciki ya kashe shi, bai samu dama faɗin kalmar shahada ba ma. Sai ga har mutum ya mutu ana cewa ai wani babban malami ne, ai limami ne, amma wallahi wani bai iya yin tsarki ba, wani bai iya karatun fatiha ba. Duk ba ga sunan bagairin magharubi alaihim wala ralin, gashi nan kiran sallah ba su iya ba, hayya ala sallah, hayya ala falla. Wallahi yara suna nan suna karatu, sai wani ya falla maka mari wata ran, kai a hankali wallahi. Hayya ala sallah, hayya ala falla, ka gani? Wai koya maka ai shi ma ta so yana ji ne. Akwai limamin dariƙa da ya gaya mana a anguwan nan yake, ladanin dariƙa, ya ce shekara shi 36 yana kiran sallah, ya ce amma wallahi ba wanda ya koya mishi. Yana bayyana min ne, ya ce su da jahilci suke abu da yana nan da ranshi, maiwa ma yana saurare na yanzu, in sunan shi ya kama wata ran za a kira ai. Ya ce wallahi shekara shi 36 tunda ya iso garin nan yake kiran sallah, amma ba wanda ya koya mai, ya ce tun daga sannan ya san cewa dole su hallaka. Da kanshi har gida ya zo yake gaya mini, har gida matsala ta faru akan auren matar shi, shin auren ya mutu ko kuwa yaya, ya saki matar shi ne, ba ta gama idda ba sai ya ce ya dawo da ita. Duk malaman sai suka ce aure, a'a ai sai an sake daurin aure. Shi kuma a lokacin kwanan shi 15 da sakin ta, kwana 15 wace wannan irin jini ke zuba mata za ta iya yin abinnan kwana 15 wace irin al'ada? Suka ce ai aure ya mutu, sai za su ci goro, ka gani ko? Kaga damfara, za su ci goro, za su ci kudin zaure, za su duk wannan harajin shi ne yake damun su. Da ya dan kawo yafan 50 ya basu, shikenan fatawa za ta gyaru fa. Dama me al-gharbul a'la an-nuqud, to shikenan sai yazo shi ne sai nake gaya mishi, sai na dauko mishi iziya. Ai iziya akwai ta gidan kowa ko? Haka karanta iziya, nace kaji a iziya kenan. To shine sai ya sako mun wannan matsala, yace to shekara shi 36 yana kiran sallah amma ba wanda ya koya mai. To ka kalle yadda ake kiran sallah a ƙasar Hausa mana, sai ka gama baki ɗaya gantalinka, sai ka zo shikenan ka samu kashinki, sai gwani zindime mai riga tana jan ƙasa da doguwar tasbaha, sai ka zo ka runguma bango kana jajjaga hayya la wallahi azirinku ya tonu, wallahi azirinku ya tonu da saura ma tukuna. Wallahi shi za ka bi gaskiya kawai tun kana da girmanka da arzikinka. Wallahi in ba haka ba, haka manzo Allah ya taga musu ku bi gaskiya. Suka yi sai da su Sayyidina Ali suka taso. Ina ruwan Aliyu? Aliyu a musulunci ya taso, ya san kafirci ne? Bai san kafirci ba, waiwai yake jin kafirci, me ma kafirci? Sayyidina Ali bai sani ba. Suka tafi yakin Badar wata ran, sai aka kamo har da wan uban Aliyu din da kuma annabi shi kanshi Abbas. Aka kamo Abbas aka zo aka daure, gashi nan wan ubansu ne, uwa ɗaya uba ɗaya suka sha nono da uban manzon Allah, amma ya kafirci, sai suka kamo shi suka daure shi. Aliyu ya zo ya kalle shi, ya ce mushrikin banza, mushrikin wofi, gashi nan mun kamo ku, yanzu mu danne ku, mu yanyanka ku, mu wulakanta ku, mu yi kaza mu yi kaza. Sai ya ce dan me kuke zagin mu? Muna ciyar da alhazai, muna gyara ɗakin Allah. Sai Allah ya saukar da aya, ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Daga yau bai halatta wani mushriki ya sake raya masallacin Allah ba, ko ya kawo buta, ko ya kawo kaza, balle ma ya zo yana gori bayan ya tabbatar da cewa shi mushriki ne, don bai yi musu akan cewa shi. Amma wai dan me ake zagin su, suna yin kaza, suna yin kaza, ashe su mushrikan ne sun yadda, amma to ai sun yi wadakin Allah kaza. Shi yasa shar'an bai halatta wani mushriki ya kawo gudunmawa koda na ruwan alwala in za a yi ainihin ibada ba. Yace ga gudunmawa sai a ce ba a so, illa rura ta kama babu to sai a jadi ba. Amma haka za a zo ai hidimar masallaci a ce alhaji wani a je a nemi taimako auren shi bayan an ce mushriki kuma aje shar'an bai halatta ba sai a koma wurin malaman usulul fiqhi halin nahyu yaqtadi al fasad idan aka karbo taimako wurin mushriki ko arne ko kafiri aka zo aka gina masallaci shin in aka yi sallah a masallacin sallah ta yi malaman ahnaf baki ɗaya usuliyuna sai su ce sallah ba ta yi ba faufau har abada har sai da aka samu wani usuli cikin su ya rubuta littafi annahyu yaqtadi al fasad duk inda aka yi hani a shar'ance to yana hukuntar da wannan ibadar ta baci to idan babu kudin gina masallaci na suminti ayi na bulon kasa mana masallacin manzon Allah da bulo akai shi na kasa yafi duk masallacin da ke duniyar nan albarka sai masallacin Ka'aba sai a zo ayi na kasa a kwaba a zo ayi sallar hakan nan amma aka ce masallaci sai yayi kyalli masu kudi kuma mushrikai ne ga sunan galibi ba za su taimaka addinin Allah ba in kuma za su taimaka sai su taimaka ranar da kuka zo kuka yi wa'azi kuka ce kaza shirka ne kaza bid'a ne sai su ce kun ji mu muka gina musu masallaci ai Bahaushe ya ce kowa ya mika hannu ba zai mika kafa ba to shine wajibi ne mutane su fahimci wannan wa ifradillahi bil ibada kuma ana kiran mutane ne ga su dayanta Allah da bauta wa kanat la ilaha illa Allah mutadamminatun li hadha al ma'ana la ilaha illa Allah ta tattaro wannan ma'ana na cewa a bauta wa Allah shi kadai kada a bauta wani wanda ba Allah ba fada'ahum annabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ila al iqrar biha nutqan wa amalan wa i'tiqada sai manzon Allah ya kirayi mushrikai baki dayan su akan su zo su furci da la ilaha illa Allah kuma su yi aiki da ita sa'annan ta zama cikin aqidarsu duk wanda la ilaha illa Allah shi bata cika waɗannan sharuɗa guda uku ba in an samu biyu aikin banza yayi da a ce zai ce a zuciyar shi ya yarda Allah kadai ake bautawa kuma yazo yana ainihin bautar Allah da gabobin shi amma harshen shi yake fadan la ilaha illa Allah in ya mutu ta zai ji kwatankwacin abin da ya faru ga Abu Talib Abu Talib har rantsuwa yake yi yake cewa qad alimtu bi anna dina Muhammadin khairul adi khairul bariyat dina na san cewa addinin Muhammad yafi addinin duk baki ɗaya da halitta suka zo da shi to amma me ya hana ka bi tsoho sai ce abin da ya hana shi bi laulal malamatu aw hizara masabbati lawajattani samhan bi zaka mubina yace wallahi ba dan tsoran zagi da gori ba a ce dana yazo da abu nabi yace wallahi da ni ne a gaba yace amma fasda' bi amrika ma alayka ghababatun yace ka ci gaba da da'awa ka ci sai da al'asar sai zare ta kofin shi sai ta sa annabi a gaba yace ka je ka ga masa abin da Allah yace ga sunan kowane kafiri mushriki da tambulan na giya da nadi irin na maguzawa yana shan giya manzon Allah na wa'azi ga kawun shi jefe guda ya tsaya da takobin shi ka tashi ka daga ya tsakawun shi ya dauke kanka kuma shi ma da kai aqida ku daya a fada mana tunda gaskiya ce dan me in mu ba ma so wani na so a bari a fada mana ko shi ma bai so amma ya za a yi gaskiya ce da wanne zamu ji mu ba mu bi ba mu hana a fadi da wanne zamu ji mu bari mana mu a tafi a hakan tunda haka aka so ko to shine sai je wallahi ba su samu dama suka takura annabi ba sai da waɗannan dattawa guda biyu suka mutu Khadijatul Kubra da kuma Abu Talib to sai Abu Talib shi sai Allah ya sa ba zai samu azurtuwa da musulunta ba sai ainihin ita Khadijatul Kubra sai ta samu azurtuwa da ainihin karban addinin musulunci shi yasa wata rana sai Sayyidatuna Fatima ta zo ta ce ya manzon Allah kowa na ji baban shi yana kaza uwar shi na kaza wai ni uwata Khadija ina take manzo Allah yace bashiru Khadija bi baitin fil janna manzo Allah yace ai mata albishir da cewa tana da gida a aljanna yana da siffa kaza to Fatima hankalinki ya kwanta kenan baba ke a aljanna ce mun gane wannan da kyau ko to saboda haka Allah kadai ake bautawa kuma sai ya cika waɗannan shuruɗa guda uku harshen ka ya fadi ka aikata aikace zuciyarka ta kudurce kaje ka dauki littafin risala farkon babu matan ta kubi hil alsina kaga bayanin da mai risala yayi walahaza idza su'ilu amma yaqulu lahum saboda haka mushrikai din nan in an tambaye su akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu qalu sai su ce yaqulu ubudullaha wala tushriku bihi shay'a yana cewa ne a bautawa Allah kada a hada shi da komai watruku ma yaqulu aba'ukum ku bar abubuwan da iyayenku suke fadi kama qalahu abu sufyan kamar yadda abu sufyan ya fadi balaraban maka a wannan lokaci ƙarya na daga cikin abubuwa mafiya muni sai suka tafi kasuwanci to cikin karabkar shi abu sufyan shine yafi kusancin dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hirakal sarki ne na rumawa na kristoci sai aika aka kira su sai yace cikin waɗannan mutane da kuka taho daga ƙasar makka waye yafi dangantaka kusancin dangantaka da wannan mutum da yazo yace shi annabi ne sai abu sufyan yace shi ne sai aka tasa shi a gaba ana tambaye shi wannan mutum me yake fadi yace yana cewa mu bautawa Allah shi kadai kada mu ainihin bautawa wani Allah kuma mu rabu da abubuwan da iyayenmu suke fadi ashe in kana son kai addinin musulunci idan ubanka jahili ne in ubanka kafiri ne in dan bid'a ne sai ka watsar da maganganun ubanka sannan zai yi ka bauta Allah in ba haka ba har abada kai da bauta Allah yadda ya kamata gashi kafiri ne ya ruwaito wannan maganar yace yana ce mana mu bar abin da iyayenmu suke fadi dalili iyayen nan nasu ba musulmi bane ba malamai bane ba annabawa bane bautar gunki suke mashaya giya ne ɗan iska ne ɗan caca yaushe zaka rike maganar irin waɗannan to shi yasa annabi Yusuf kaga da yake baban shi annabi ne kakan shi annabi ne baban kakan shi annabi ne sai yace wattaba'tu millati abai wattaba'tu millati abai ibrahima wa ishaqa wa ibrahima ko yace ina bin addinin ubana da kakana da wanda yake baban kakana sai yace ma kana lana an nushrika bai dace gare mu ba mu yi shirka ma'ana mu kan gidan mu ba a yin shirka a cikin gidan annabawa ne to idan iyayenka haka suke sai ka ce addinin iyaye da kakanni kake bi amma ko da a ce iyayenka suna bin ainihin hanya ne sau da kafa matukar ba annabawa bane shin daka ce addinin iyayenka da kakanninka kake bi daka ce addinin Allah da annabi kake bi wanne yafi dadin ji ma kace addinin Allah da annabi kake bi mana Allah ya shiryar da mu to wannan shine takaitaccen sharhi da malan yayi dangane da cewa wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa qawluhu wa bil walidaini ihsana cewa da Allah ya iyaye kuma a kyautata musu qala al qurtubi al imam al qurtubi sai ya fadi wa na qurtubin qurtubi mufassiri kuma anan ba qurtubi abul abbas ba wanda ya sharhi mukhtasar na sahih muslim qurtubi mufassiri wanda muke karanta tafsirin shi ai in kana karanta tafsirin qurtubi ai nan ne zaka ga tantagariyar shari'a nan zaka ga tsaida sunna nan zaka ga fada da bid'a nan ne ma zaka ga tsagoran mecece ma malikiyar tukuna to me yasa aka boye wannan tafsirin na qurtubi ai ba malike ne ko me yasa aka dauko tafsirin suyuti suyuti ba shafi'i bane jallalaini me yasa ake tafsiri da tafsirin jallalaini saboda dai idan ba jallalaini nan aka tasa a gaba ba za a samu damar yadda za a damfari mutane ba imam al-qurtubi zai zo ya magana akan aqida zai magana akan bid'a zai magana akan sunna waɗannan abubuwan baki ɗaya a kasashen mu ba a san a ji ana karatu akan su saboda haka sai kaga an boye irin waɗannan manyan tafsiran sai a kwaso irin wannan jallalaini sai a zo shikenan wa fihi al-mawquzatu wal-mutaraddiyatu wan-natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkahu al-mufassir ka gani wasu kissoshin da ke cikin jallalaini wallahi tallahi daga bible suke ba muna suka akan shi bane baki ɗaya muna condemning din shi amma dan me ba za a dauko tafsirin da yake tatacce ba wannan fa yasa malam Abubakar Gumi ya dawo ya raddul adhan ila ma'anil qur'an saboda wai a dawo da hankalin mutane zuwa ga su fahimci ma'anar qur'ani da an shuna mutane dawa to yanzu malam yana dawo da hankalin su ne shi yasa ya dauki wannan jallalaini ya ciccire irin waɗannan abubuwa mafi yawa sa'annan ya zo ya nuna abubuwan da suke daidai ne saboda wallahi wata ayar an kuskura mutane daga fahimtar ma'anar ta kwata kwata a kasan nan Allah ya shiryar da mu qala al-qurtubi qurtubi yace al-ihsan ila al-walidain abinda ake nufi da kyautatawa iyaye birruhuma shine aiwa iyaye biyayya wa hifzuhuma akula da su wa siyanatuhuma akuma kiyaye su a tsara mutuncin su wa imtisalu amrihima da bin umarnin su wa izalatir riq anhuma da gusar da duk wani bakin ciki da bacin rai daga gare su wa tarku as-sultanati alaihima da kuma ainihin barin nuna isa gare su bai halatta ka nuna isa ga iyayenka ba koda kai ne kake daukan nauyin su saboda sun dauki nauyin ka kai kuma a lokacin da yake kafi bukata fiye da bukatar da suke maka a yanzu ba daidai bane a zuwa ce babanka yana kiranka ko babanka na kiranka kai tsaki, wannan wallahi tallahi uguwar hallaka ce. Saboda sai da Allah ya ce wala taqul lahumā uffin, a zo din nan ai maka magana ka ce kash wannan abin haramun ne, wala tanharhuma, kar balle ka daka musu tsawa, kash kada ka ce, balle ka ce kai din me kuke gaya mana haka, ni na ce wannan haramun ne bi ijma'il muslimina. Mun fahimci wannan ko? Wa ihsanan din nan da yake kyautatawa, nusiba alal masdariyya, an yi nasba shi ne akan masdari. Abinda ake nufi da masdari a takaice, bari mu bugawa Bahaushe misali, Bahaushe in ba an yi mishi misali da Hausa ba galibi bai ganewa irin waɗannan, kuma duk waɗannan kawaid din muna nan da su a cikin ainihin Hausa. Ka san Bahaushe yana tallan tuwo, in ya ce tuwo da mai da yaji kaza kaza kaza, ƙarshe sai ka ji ya ce me tuwo, to ina fa'idar aiwai masdari kenan, tuwo fa ake talla. To shine sai Balarabe ya ce barabtu muhammadan barban, ne wa muhammadu dukan tsiya, in ji Bahaushe kenan. Wannan dukan tsiya din nan da kake maimaitawa, in an koma ka'ida arabiya sai a ce masdari kenan. An gane wannan ko? To shine sai ya ce iyaye kuma ku kyautata musu, sai ya ce kyautatawa, kaga masdari kenan. Wa nasibuhu fi'lun mudmar, yace abin da ya ja akai wa ihsanan din nan nasba, yace wani fi'ili ne, wani aiki ne wanda yake a boye, min lafzihi, na lafazin shi ainihin ihsan din, don dama shi masdari dole ya zo daga asalin kalmar, an yi mishi duka, dukan tsiya. Idan ka ce an yi mishi duka kwarai, to wannan ba masdari kenan ba. In ka ce an yi mishi duka kwarai ko kwarai da gaske, to ba masdari kenan ba, ya zama tamyiz. Amma in ka ce an yi mishi duka, dukan tsiya, ya zama masdari, ka sake maimaita kalmar. To shine yake cewa wani fi'ili ne wanda yake a boye, wanda daga lafazin ainihin ihsan din yake, taqdiruhu, yadda za a kaddara shi a ce wa ahsinu bil walidaini ihsana, ku kyautatawa iyaye kyautatawa. An fahimta ko? Wa qawluhu, maganar Allah madaukakin sarki da yace wala taqtulu auladakum min imlaqin, kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci, nahnu narzuqukum wa iyyahum, muke azurta ku har ma da su ƴaƴan naku. Suratul An'am aya ta 151. Menene al-imlaq? Sai ce al-imlaqu al-faqr, talauci. Ai la ta'uddu banatikum, kar ku kashe ƴaƴayenku mata, khashyatal aila, saboda tsoron tsiya, wal faqr, da talauci. Fa inni raziqukum wa iyyahu, Allah madaukakin sarki yake ishara da cewa domin ni Allah ni ne ke azurta su, kuma ni ne ke azurta ku, ni ne ke azurta su. Shi yasa a da can Allah ya zarge su dangane da wancan aiki, haka a yanzu ma wannan irin kayyada iyali da ake da sauran abubuwa dukkan su sun shigo ciki fa. Me duk wannan kayyada iyali me ake tsorar da mu? Talauci. Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shedan yana ainihin tsoratar da ku talauci, sannan yana umarnin ku da yin alfasha. Wannan kayyada iyali din nan mugun alfasha ne. Idan ana magana akan abinci da sauransu, ka kalli dajin da ke Najeriya, duk a sassabe shi mana a nome shi. Duk wani wanda ya yi mulki a Najeriya, duk baki ɗaya dukiyar da ya san ya sata, ya dawo da wannan dukiyar a zo a yi noma da ita a ciyar da 'yan Najeriya, sai an dawo ana siyan masara bi da sisi kamar yadda ake siyan ta da. To amma kowane kasar gumin ɓarawo ya zo ya kwashe kuɗi, ya koma ya ce to a ƙayyade iyali, in ka je sai ka samu 'ya'yan shi 50, jikoki kuma sai an yi sansan. To da wa ake kenan a ƙayyade iyali talakawa? Ma'ana yadda suka azabtar da iyayen, 'ya'yansu kuma su azabtar da 'ya'yan talakawa. Haka ina fatan mun gane. Sannan a ce duk wata makaranta ta kuɗi a rufe ta, duk wani babban mutum da ke da 'ya'ya a makaranta kuɗi a koma da ita ya koma da 'ya'yan shi makarantu na ainihin gwamnati, za ku ga an gyara makarantun saboda sun san da 'ya'yansu a ciki. Amma yanzu ba 'ya'yansu a ciki, in an kawo katankatan na chok su sace, in an bai wa malamai albashi su cinye, komai sai su lalata abubuwa. Me yasa babu 'ya'yansu a ciki? Ba su da asara. asibitoci illa rura ta kama su waje suke zuwa ko asibitocin kuɗi, a ce duk inda asibitin kuɗi yake a rufe shi, babu wanda za a kai waje. Duk abin da ake nema na kowane ƙwararren likita, Najeriya na da kuɗin da za a je a ɗibo su a zo a kawo su nan ƙasar, su zo asibitocin gwamnati su yi aiki da talaka da mai kuɗi da minista da talaka da kowa, su kawo asibitin ainihin gwamnati. Za ku ga cewa sun ba da kula wajen gyara waɗannan asibitoci ɗin. To amma sai aka waye gari, shikenan. Kuma su shi talakan Najeriya bai san ƴancin shi ba fa. In ba haka ba, dan me mutum zai je office ya cuce ka, ya fito yana kasaita, kai kuma kana cewa sai yayi ne, sai ya kashe ka, dan yanzu ya gama da kai, abin da ya rage maka shine kisa, kuma ya fito kana cewa sai yayi, sai wurgo maka wazo biya, shikenan ya gama da kai. Wa kana minhum man yaf'alu dhalika bil inasi, daga cikin mushrikai akwai waɗanda ainihin suke kashe ƴaƴansu mata, wa dhukuri har ma da mazaje, khashiyatal faqri, saboda tsoron talauci. Ya mace sai ka ce baka da kuɗin aurar da ita, ɗa namiji kuma in ya girma fitintunin shi da yawa, zai sai kaza, wani ƴaƴan maza da mata sai kashe, wani kuma mata kawai yake kashewa. ذكره القرطبي قرطبي يفعل وانا مغانا قرطبي قرطبي الانصاري الماجر قرطبي قرطبي مال من حديثي وفي الصحيحين اتكن بخاري دا مسلم عن ابن مسعود دغا ابن مسعود رضي الله عنه معنى الله يقرا مش يردا قال ابن مسعود يجي قلت يا رسول الله نجي يا من زن الله اي الذنب اعظم عند الله اتكن زنبي ونيف جرما اورن الله قال سي النبي يجي أن تجعل لله ندا وهو خلقك كسنيا وعلا كيشيا أبو كنت ريا الحالي ألا إنشي يهلي تيكا ميفو النموني سيدا أكا فتكدكي ألا شي يهلي تيكا أما أكما كذوكنا أبو تامي كان حتى شدواني إليه فيما في قرماكينا. قلت ني ابن مسعود نتي ثم أي سنن سيواني قال سيتي أن تقتل ولدك ككشت أنك خشية أن يطعم معك ويصبو ده صوران كي يتش أبنج تاردك كي يتش نيمك أبنج كذا جالنك كوتلوتي يساميك. قلت ثم أي سنن سيتي سيواني قال سيتي أن تزاني حليلة جارك كي زند ما تم مقبتنك شيني ليفي نأكم في جرما صبو ده أكوي تشن أمانا. أم فهمتكو؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم kunga manzon Allah yayin magana sai ya kawo hujja jama'a, manzon Allah yayin magana sai ya ce sai Allah ya ce kaza. Abu Huraira da ya jawo aya, ya jawo yayin bayanin hadisi akan cewa kowane da annabi ya ce ana haihuwar shi da aqida ta gari da musulunci na gari, ya buga duk misalan shi, sannan sai ya ce in kuna son ku ga ƙarin ƙarfin hujjata, ku karanta inda Allah ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, halitta Allah ce da yawa mutane akan ta. Ma'ana annabi da sahabbai suna kafa hujja da aya alqur'ani da hadisi, a yanzu kawai sai mutum sai magana sai ta sai ka kada nadin shi, in an ce to hujja sai ce ba ku yadda da ni bane, eh ba yadda da kai ba, shine kawai fassara, ba yadda da kai ba, ah ba wahayi ake maka ba. Koko jama'a, ka zo ka shar'anta mana wata shari'a, babu hujja eh to ba za a bi ba, da hujja to a kawo. To shine sai manzo Allah ya karanta wannan aya, wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar, mutanen kirki sune waɗanda ba sa hada Allah da bautar wani abun bautawa daban, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai dai in wannan rai ya cancanta a kashe shi, wala yaznuna kuma ba sa yin zina. Ka gwada wannan ainihin ayar da wannan hadisin, kaga zaka ga hadisin ya daidai da ayar. Wa man yaf'al zalika, Allah yace duk wanda ya aikata haka, yalqa asama, zai hadu da mummunan sakamako a wurin Allah. Suratul Furqan aya ta 68, cikwashan aya yake cewa yudha'af lahul adhabu dha'afaini, za a ninka mishi azaba ninki biyu, wa yakhlud fihi, kuma zai dawwama a cikin wannan azabar muhana, fihi muhana, wannan shine kai wuri a cikin kira'ar Asif da ake karanta a tashi wannan hakuri da yazo bayan wannan, ya fihi muhana, za a bayan za a azabtar da shi a ninka mishi azabar, kuma zai dawwama a cikin ta. Kuma ka san akwai azaba, akwai ta girmamawa, babban mutum in yayi laifi aka dan sakaya a boye aka yi abubuwa ai an suturta ko, amma aka zo da shi gaban kotu aka sa dan wanka ya kife shi da mari ya yayyaga mishi riga aka cire shi daga shi sai tuma zagin shi aka ce a shigar da shi mota baka, yaya kaga azaba ce ta me ta wulakanci to bayan azabar da zai sha ninki biyu sannan kuma zai dawwama a cikin wutar kuma dawwama ta wulakanci Allah ya shiryar da mu sai kuma wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan Allah yace kar ku kusanci alfasha ta sarari da ta boye qala ibnu atiya ibnu atiya yace to waye ibnu atiya ibnu atiya wani malamin tafsiri ne ya rubuta babban tafsiri sai dai ya lalasaf wannan tafsiri ya bata sai juz'i biyu aka samu aka babba a yanzu shi duniyar musulunci yake a hannunsu amma cikakken tafsiri ya rubuta amma tafsirin daga suratul fatiha kadai aka samu zuwa ina tsamanin suratul ma'ida ko an'ami zuwa suratul an'ami inda ya ciro wannan aya iyakar tafsirin kenan sauran fa ya bata irin wannan ya faffaru su da dama saboda ada babu matsaba'o'i da ke buga littafi sai zama malamin ya rubuta littafin mai wa wannan littafin ba a taɓa samun wani ya kwafe ba ana nan sakacin ƴaƴa da jikoki wannan ya zo ya ɗauke wannan ɓari wannan ya ɗauke shi kenan ya je ya ɓata da haka sai a zo kuma sai a tattali wannan ɗan abin da ya rage shi ne sai a same shi ɗan kaɗan mun fahimci wannan ko hatta wannan gharibul hadith na Abu Ishaq al-Harbi ita kenan wannan mujalladar ƙwaya ɗaya a duniya yanzu ta rage wa musulmi wadda ta bayyana wannan mujalladar ƙwaya ɗaya ta biyar ita ce aka fasa ta ɗaya biyu uku na gharibul hadith a yadda take a yanzu to ɗaya bisa hudunta ne ya rage kawai hudu bisa biyar ai ɗaya bisa biyar ɗinta ne ya rage hudu bisa biyar sun bata sai wannan ɗaya bisa biyar shine ya rage kawai shine aka haƙƙaƙa shi aka yi takhrijin hadisan aka buga shi sai aka kasa shi juz'i uku amma da kamata ya zama haka so 15 amma yanzu sai ƙwaya uku ne ma'ana ƙwaya 12 sun bace to shi yasa in kana da littafi sai ka adana shi in kai karatun ka abin nan sai ka adana shi haka mai yiwuwa nan gaba in Allah ya nufi duniyar da ta rayu Allah ya bala'anci wannan littafi da bata sai zama an samu naka ka adana sai ka ji jikanka ya dauko ya ce wannan na same shi a cikin library din kakana shikenan ƙwaya ɗaya adana shi sai ka ji ana maka addu'a amma ka samu shikenan yau ka yage wannan wuri gobe ka share nan duka bata shi shikenan sai a waye gari littafi sai ga an ce ai littafi kaza ya bata akwai littafai da dama waɗanda sun bace to amma Allah ya saka malaman musulunci da alkhairi duk wani littafi da ya bata an samu wani malami ya zauna ya rubuta wani wanda yake kamar shi ko ya fi shi fajazahumullahu khairan ibnu atiya yace nahyun ammun an jami'i anwa'il fawahish wannan hani ne wanda ya shafi dukkanin alfasha wahiyal ma'asi sune saban Allah wa zahara wa batana din nan da aka ce banna ta sarari da ta boye halatani tastawfiyani aqsab ma ju'ilat lahu min al-ashiya wa sahalaye guda biyu ne waɗanda suka game duk wani nau'o'i da karkasuwar waɗannan abubuwa da suka shafi alfasha duk wata alfasha ta sarari da ta boye gaba ɗaya wannan aya tana nuni ga hanin shi وفي التفسير المنصوب الى ابي علي الطبري من الحنفيه يازو ا cikin tafsirin da ake danganta shi zuwa ga Abu Ali al-Tabari daya daga cikin malaman Hanafiya duk sanda kaji malami yana fadan haka to yana shakka akan wannan tafsirin anya na wannan malamin ne kuwa dan wani malamin in yi littafi bai rubuta sunan shi a jiki to sai daga baya sai wani yazo ya danganta wannan littafin sai a waye gari wannan littafin sai yazo ana shakka ko na wannan ne kamar wannan littafi wanda ake danganta shi ga Imam Ahmad kitabu salati ana cewa wai na Imam Ahmad ibn Hanbal ne ya je wani masallaci sai ya samu liman da mamu suna tsatsagen kuciya suna zubewa gaba daya ruku'u gaba daya sujuda gaba daya sai rubuta littafi sai ya aika musu wannan littafi al-Imam az-Zahabi a cikin littafin shi Mizan al-I'tidal yace akhafu an takuna mawdu'a yace ina tsoron wannan littafi ƙarya ne aka ainihin danganta shi ga Imam Ahmad to akwai littafai waɗanda yake wani malamin an ga ya mutu sai a kaga littafi sai a danganta gare shi ina fata mun gane wannan Allah ya shiryar da mu kamar lokacin da Annabi Sulaiman ya rasu to shikenan sai ainihin irin wahala da Allah ya sarrafa mishi aljanu suka sha a ƙarƙashin shi wasu na gine-gine wasu na haƙa kwalbatoci wasu rijiyoyi wasu suna kwakulo kayan ma'adanai a ƙasa sun wahala suna cikin wannan wahala Annabi Sulaiman ya rasu ba su sani ba yana tsaye yana sallah a cikin masallacin shi yana dogara da kwagiri sai Allah ya zare ran ba su sani ba sai gara ta zo tana ta cinye wannan ainihin kwagiri sai da ta rarike shi sannan sai Annabi Sulaiman sai ya fadi shine sai ainihin tabayyanatul jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adhab al-muhin. Daga nan suka gane cewa da a ce sun san gaibu, shi yasa aljani bai san gaibu ba. Da a ce sun san gaibu, to da ba su zauna cikin azaba ta wulakanci ba. Sai suka ce to wallahi tunda Sulaiman ya musu haka, sai sun yi mishi makirci, sun bata mishi suna. Shine sai suka je suka rubuto littattafai na aljani, zai rubuta littafi mujalladi 100 a dare daya fa, suna rubuce rubuce su ma. Ibn Taymiyyah ran nan nake gaya muku cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra yace ya sha ganin rubuce rubuce irin nasu, Allah ya mai hazaka da ya gani zai ce wannan kitabatul jinni, wannan hannun aljanu ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka sai aka waye gari, sai ainihin suka rubuta littattafai mujalladai mujalladai, sai suka zo sai suka kimsa a ƙarƙashin gadan Annabi Sulaiman, gadan mulkin shi. Sai da aka zo ana binciken abin da ya bari, sai aka ga littattafai manya-manya na asirai. Sai aka ce to ashe Sulaiman abin da yake yana magana da aljani, yana kora aljani, yana yi aljani azaba, ashe da sihiri ne. To shine sai aka fito aka fashe waɗannan, shine har suka iso mana nan gashi nan hatimin Annabi Sulaiman, mutane suna ta asiri da shi hatimin kaza, wallahi duk aiki ne na shaytanu. Babu ruwan Annabi Sulaiman, sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman. Yahudawa da ba su kauna Allah, sai suka zo sai suka bi waɗannan maganganu da ainihin shaidanu suka danganta ga Annabi Sulaiman. Yahuda suka ce wai kun ji Muhammad yana yaban Sulaiman, Sulaiman sarki ne wanda ya mallaki mutane da aljanu da asirce asirce, amma wai Muhammad ya ce da Sulaiman da baban shi Dauda wai annabawa ne. To shine sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman, Annabi Sulaiman bai kafirci ba, saboda sihiri kafirci ne, walakin na shayatin kafaru, kafirai ne ainihin suka yi kafirci, shaidanu ne suka yi kafirci. Dan me yu'allimuna an-nasa sihra, saboda suna koyar da mutane asiri. Mun gane wannan ko? To shine suka nasaba wannan gare shi, Allah ya shiryar da mu. To za mu kwana nan saboda ainihin yadda lokaci ya kure kwarai da gaske, mun zo mako na sama sai mu abin nan, sai mu ƙarasa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.